sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi da lafiya. Yau ranar Litinin 8 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfila Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji daga bakin wasu ɗan gudun hijirar jihar Borno da gwamnan jihar ya kai musu wata ziyara ba zata ƙarshen mako. Haka kuma za ku yi cewa gidauniyar ƙasar Burtaniya Tanmo Ibrahim ta karrama shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu Lambar Girma. Muna kuma ɗauke da rahoton musamman game da lamarin tsaro a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington. Amma da farko sai an fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a Myanmar a yau Litinin a wata zanga-zangar jama'a ta kin jinin juyin mulki, inda sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata. Mace-mace na bayan nan sun faru ne a garin Michikina, headquarter jihar Kachin da ke arewacin kasar. Hotuna da wakilan sashin Bama na muryar Amurka suka dauka sun nuna mutane da lamarin ya rutsa da su da harbin bandiga kwance cikin jini a kan titi. Ma'aikatan gaggawa suna kula da wasunsu. Wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta. Mace-macen na bayan nan ya zo daidai da wani babban yajin aiki da kawancin kungiyoyin kwadago guda tara suka kaddamar a wani yunkurin marawa zanga-zangar kin jinin juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin sojan lamba. A yau Litinin, fadar shugaban Siriya ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun kamu da COVID-19 bayan da suka danji alamomin cutar a jikinsu, a cewar fadar shugaban kasa a yau Litinin. Bayan sun ji wasu alamomi masu kama da cutar COVID-19, shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun gudanar da gwajin PCR, kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar, inji wata sanarwar fadar shugaban kasa. Yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikinsu na nan yadda yake, inji sanarwar. A yau Litinin, Burtaniya ta bude dukkan makarantunta. Bude makarantar na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Kungiyar tarayyar Turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin COVID-19 daga kasar Rasha, tunda yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin harada magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar coronavirus. Amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa, inda mutum miliyan 30 suka harbu. Ghana, India mai mutum miliyan 11,200 take ta biyu, sannan Brazil mai mutum miliyan 11 take bi musu ta uku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya bar ƙasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da ya kai a ƙasar, inda ya gada da shugabannin Krista da na Musulmi, ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. Shugaban Iraki Barhan Saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da Francis a filin saukan jiragen sama na Bagadaza yau Litinin. A ranar Lahadi, Papa Roman ya kai ziyara a birnin Mosul, wata babbar tungar mayakan IS, inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin Iraki a wani dandalin birnin. Pope Francis ya kuma yada zango a Karakosh, wani tsohon garin mabiya addinin Krista, inda rundunar ISIS ta mamaye. Kasancewar Krista a Iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya, amma Krista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan Dubai ba. A ƙarshe, China tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai, domin nuna wa ƙasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba, kana sauran ƙasashen yankin Asiya da ke ikirarin suke da iko ruwan su daina dogaro da taimakon Amurka game da ikon yankin, inji wani mai sharhi akan yankin. Hukumar kula da harkokin ruwa a Beijing ta sadar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Maris a tekun kudancin China. za su killace wani yanki da kusancin sa da ruwan Lezo da ke tsakanin Hong Kong da Vietnam zai kai kilomita 5 inji hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo. A tsayin China na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki 10 akan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan Amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita 1,500,000 a bara da ma watan da ya gabata, inji masu sharhi. Sun ce jami'an China suna jin akwai bukatar matakin gaggawa saboda Faransa da Burtaniya da ma yiwuwar wasu kasashen yammacin duniya ka iya aika da jiragen ruwansu.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya kai wata ziyarar bazata zuwa sansanin yan gudun hijira da ke Bukolis a garin Maiduguri a ƙarshen mako. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya haɗo mana.
A ranar Asabar ne gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijira da ake kira Bukolis da ke nan cikin garin Maiduguri, wanda shi da kansa ya kidaya yan gudun hijiran da kuma yarba musu katin karban abinci da ya ce su ne yan gudun hijira na kwarai. Mafi yawan waɗannan yan gudun hijira dai sun fito daga ƙananan hukumomin Abadam da Mobar, wanda akasarin su ke tsugune a wannan sansani. Wannan wanda ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijiran da misalin karfe 10 dare ya ce cikin adadin mutane 1,000 da ake bashi da cewa waɗannan su ne yan gudun hijira da ke wannan sansani. Ya ce ya gano shi da kansa cewa akwai wasu 650 dukansu sunayen boge ne, wanda akasarinsu ba cikin sansanin gudun suke ba. Ya ce kawai mutanen da ya gano su ne 450, wanda su ne tabbatar cewa waɗannan ne yan gudun hijira da kuma ke kwana a wannan sansanin. Mun kuma yi tattaki har zuwa wannan sansani don jin abin da mutanen ke cewa game da wannan tantancewa da gwamnan ya yi.
Sunana Usman Muhammad daga Abadan Local Government Kesa House. A kashi uku, kashi ɗaya ne suka samu takarda, kashi biyu ba su samu ba. Mu muna waje musamman ma ni ina bakin gate din lokacin da gwamna ya shigo. Mutane da yawa ba su shigo ba, an tara mu a bakin gate mun fi mu 50, an ce ba za mu shiga.
Kai ka samu katin?
Ban samu ba.
Yanzu wani abinci da aka karba baka samu ba kai ma?
Ban samu ba.
Ni sunana Falmata Haruna daga Abadam Local Government cikin Malam Fateri.
Na'am. To gan lokacin da gwamna ya zo ranan Asabar ya raba kamar katin karban abinci, kin samu wannan katin?
Wallahi ban samu ba.
Me yasa bai faru?
Ban nan yata tana asibiti, ni ne nake zaune a kanta kuma a asibiti a general.
Sunana Ibrahim Hayya
daga ina ka zo da wata karamar hukuma?
Abadan Local Government.
Na'am. Gwamna ya zo ranan Asabar da dare ya raba katin abinci, kai ka samu wannan katin?
Ni ba samu wannan katin ba, domin kuma ranar Asabar ina cikin hidimar aure, don lokacin da gwamna ma ya zo ni da kaina ban samu shiga wannan gidan ba.
Domin ku shiga ne ko?
An hana mu shiga duka daga ni har overall.
Da dare kace kana aure ba ka ba nan kake zama bane ko a cikin garin kake zama?
Ina cikin IDV kam.
Sai da iyalinka?
Da ni da iyalina, saboda lokacin da ana shi harkar hidiman biki ne, muna muje mu dawo har dare ya zo mana, muka zo zamu shiga wannan cikin kamnin. Aka ce gwamna ya zo yana raba ticket, ba zai ma mu shiga ba, kuma at least akwai kusan mutum 20 wanda su IDPs ne, muna bakin gate.
Aisha Ali.
Aisha Ali ko?
Eh.
To kin samu wannan kati da gwamna ya raba?
Ban samu ba. Ka babana ne ya rasu, ina wajen tukunna, an zo an shiga.
Kin je wajen rasuwa?
Eh.
To da goce karamar hukuma kika ba?
Mobar ne.
Mobar ko?
Eh.
Ko shekaran ki nawa wannan kam?
Tun hijira mun dawo.
Me gidan ki bayyana ina yanzu?
A'a, bayyana. Ban da miji da yara.
Allah ya saka ne. Allah ya saka sa. Ga mahaifin yara su kuma kin tafi wajen rasuwa.
Eh, a wajen ga yara. Yara na hudu da Nibiya.
Ni ne Muhammad Mala Bukolis Kanchan na Abadan Local Government.
Abadan ko? To ran da gwamna ya zo nan ya raba kamar katin raba abinci, ku samu wannan?
Eh, na samu gaskiya. Kun ga musu gwamna, saura mutane dan Allah ba samu ba, dan ku yi kokari saura mutane su samu. Yace to tunda haka, yace ina su tafi, yace sun tafi wajen aure ne, shine tunda haka sauran da mutane ba samu, dan Allah ya so sauran nan mu samu mutane, tunda abincin na yanzu yana karanci yanzu zaman haka din ma. Dan Allah ya zo ya hada mutane su samu muda kan murum ko meleji mare mu samu duka mutane mu.
Kusan dukkanin waɗannan yan gudun hijira musamman waɗanda ke da damuwa suka yi mana cincindo don nuna kokansu game da halin da suka fada, musamman ma na rasa wannan katin. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, a yayin da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ke dab da kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na ƙarshe, gidauniyar kasar Burtaniya ta Mo Ibrahim mai burin kawar da mulkin kama kariya a nahiyar Afirka ta karrama shi da lambar yabo saboda gamsuwa da abin da ta kira matakan karfafa demokradiyya da na samar da ci gaban al'ummar kasar Niger. A wata hira da wakilinmu ne mai sulhumin barma yayi da daraktan fadar shugaban kasar Niger Alhaji Ahmadu Muhammadu ya bayyana cewa shugaba Isufu ya cancanci a bashi wannan lamba.
Na farko dai sai wanda ya saki mulki ba cikin ya azza wata garrama ba. Na biyu sai wanda shekarun da yayi shina mulki ya gora mutane shi ya zo don shi bauta mu kafan. Na uku sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin kasa shi karfafa kaddarorin mulkin kasa. To duka wannan ka'idodi Muhammadu Isu ya cika su.
Ya kuke shi ku da ke makusantansa cewa gashi shugaban kasar Nishar ya samu wannan babbar lambar yabo?
Mun ji daɗi wannan kuma gaskiya gare mu abu ne wanda ya kamata ya dace da shi, don in ka bincika duka cikin Afirka a yanzu dai da wuya a samu dan tahalaki wanda ya dacewa bisa ga samu wannan farashi ba Muhammadu Isu ba. Kenan abin murna ne gare mu kuma abu ne wanda zai zama tarihi cikin kasar Niger a ce dan Niger ya samu wannan farashi wanda shike abu ne mai wuya samu. In kun gani shekaru shekaru a bincika a bincika ba a samu wanda za a ba wannan farashi ba, amma yanzu gashi ban abu ya zo ga Niger kuma ya zo ga Muhammadu Isu.
Kana ganin ranka daɗe wannan zai iya zama wani abun koyi ko ya zama darasi ga shugabannin kasashen Afirka su ɗauki misali daga yadda shi shugaba Isu ya gudanar da mulkin sa tsawon waɗannan shekaru goma?
Dan zai zama abin koyi dan duka kasan 'yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba su samu iko ba suna nan suna daga mai hannu bisa ga lalle alhamdulillah sun gode bisa ga kokarin da yayi. Kullun da kullun muna samun message wanda mutane ke aiko mana bisa ga lalle gaskiya Niger a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake. Kenan zai zama abin tarihi kuma zai zama abin koyo ga shugabannin kasa wanda ke mulki yanzu da kuma wanda ke bidan mulki.
Alhaji Ahmadu Muhammadu shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Niger a tattaunawar su da Sula kenan. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan.
ina tanadin wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana dan tanadi na talauci dake sun rana sanan kauce wa idan duna dake bina banda sawa ina ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona mai gida na da ba ka duma zance na wallahi Allah da ka cika muradi na mai gida na da za ka dauki zance na
To yanzu kuma lokaci ne sani shi ai ba malam fashi zai shigo mana da rahoto na musamman kan matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya. Sani gare ka.
A Najeriya batun tsaro ya shiga cikin halin tsaka mai wuya. A iya cewa haka ganin yadda lamarin ya kai ga sata yaran makaranta abinda idan ba a tashi tsaye ba aka dakushe shi yanzu to kuwa zai yi babban illa ga bunƙasar ilimi a arewacin Najeriya musamman ma ilimin yara mata da aka fi bukata dangane da al'adunmu. Kuma dama ai an ce ya lafiyar giwa bare kuma tasha ta ba. An saci dalibai maza 'yan sakandaren garin Kagara a jihar Neja aka saci mata su 279 na sakandaren mata ta Jangebe a jihar Zamfara. A nan ne ma kora ta kai bango dukkawa da cewa gwamnatocin jihohin biyu sun sami nasarar ceto waɗannan yara daga hannun maharan da suka saci su. Amma hankalin al'umma bai dawo jikinsu ba musamman ma ga yara mata da suke karatu. Yanzu dai gwamnatin tarayya ta yi rinkuro domin majalisar tsaron ƙasa ta yi taronta a ranar Talatar da ta gabata inda ta ɗauki tsauraran matakai masu gauni. Ita ma ƙungiyar gwamnonin jihohin tarayyar Najeriya sun ɗauki matakin zakulo duk masu ruwa da tsaki a ayyukan ta'addanci don a hukunta su komin girman mutum da matsayinsa a cikin al'umma. Ba sani ba sabo. Ita ma ƙungiyar gwamnoni na jihohin Arewa a taron da ta yi ita ma ta tsaye da shawarar bullowa lamarin ta bayan gida to amma ta bude wani kafa guda da sharadi daya kamar yadda shugaban kwamitin tsaro na kungiyar gwamnonin Right Honorable Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya bayyana mani.
Magana tattaunawa ko wani salo ka dauke ta ba wanda yake ka'in da na'in ya rufe ta to amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don kanshi. Kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka fi addaba makwabtansu to idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya ai wani ba zai zo ya ci raba faɗa ba. To saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa makwabtansu hari su daina kwasan musu iyali su daina kwasan musu dabbobi su daina kashe su kuma su daina hana su noma gonakinsu. In aka samu wannan a wa'annan ƙauyuka da dazuzzuka ai ba su gidan sanda ba za ka ga soja mutum da daya da ake zuba lafiya akwai su.
Ƙara da ƙarau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi furuci mai gauni ranar Juma'an nan da ta gabata sa'ada yake liƙawa sabbin manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na ruwa da na sama wato mukamin Lieutenant General, Vice Admiral da kuma Air Marshal a can fadar gwamnati da ke Abuja. Shugaba Buhari ya tunatar da su cewa a taron da suka yi na tsawon sa'o'i 4:30 da ta gabata ya faɗauki matsayinsa na babban kwamandan askarawan Najeriya. Ya ci gaba da cewa
accepting responsibility for your action in the field is up to you to identify your competent officers.
Na dauki nauyin duk abin da ka iya tasowa a yayin gudanar da wannan gagarumin aiki a fagen fama da ke gaban ku. Ya rage naku ku zaɓi ƙwararrun manyan hafsoshi ku tura su ya zuwa fagen fama ba tare da yin la'akari da matsayin nauyin mukami ko kuma matsayin iliminsa ba. Abin da nake so shine a murƙushe ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ku fi sani cewa makonni kalilan ne suka rage muku na kawar da ayyukan ta'addanci, saboda ina son manoma su sami natsuwa da kwanciyar hankali ta yadda za su iya komawa aikin gona da zarar damuna ta faɗi. Ganin cewa baki ya tsotsaya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohin tarayyar kasar a dangane da batun tsaro, kinan ya rage ga mahara da 'yan ta'adda su tuba su miƙa kansu tare da makamansu don raɗin kansu ba sai wani ya biyo su ya yi magana da su ba. Su ma kansu informa, wato masu kai tsaye gumi ga su mahara, ya kamata su ma su tuba da wannan mummunan aiki da suke yi don ƙasar nan ta zauna lafiya. In kau ba haka ba, to za su cinkuna maka dangare. A halin da ake ciki dangane da damuwa da satar ɗalibai, gwamnatocin yankunan da wannan al'amari ya fi yin ƙamari sun ɗauki matakai na rufe makarantunsu na kwana, sannan sun fara yin tunanin maida makarantun ma na jikakka dawo kowane ɗalibi ko ɗaliba su je makaranta na kusa da gidansu. A saboda damuwar da ta yi, gwamnatin jihar Zamfara ta fara yin huɗuba a kan mahimmancin ilimin ‘ya’ya mata don gudun iyaye kada wannan ya sa su fara janye ‘ya’yansu daga karatu su hana musu ci gaba daga karatunsu. Wannan nema ya sanya uwar gidan gwamnan jihar ta yi ta jaddada mahimmancin ilimin ‘ya mace sa'ad da take yin bankwana da waɗannan ɗalibai sa'ilin da za a maida su ga iyayensu.
Kuna je kaka dawo daga gida muna zuwa kun ji ko kuma ku ci gaba da fama kawo mana karshen matsaloli a jihar mu gaba daya ta Najeriya gaba daya kun ji ko.
Hakan ya sanya na tambaye ta shin me ke sakonta ga iyaye.
Ina so in yi kira ga iyayen wannan yaran da wannan jaraba ta sauka a kansu da su yi a ɗauki abin nan ba komai ba ne, ƙaddara ne kuma yana iya faɗowa kan kowa. Kada su yi discouraging ɗin 'ya'yansu daga zuwa karatunsu na boko, a ci gaba da karatu. For the meantime an kukkulle duk wani boarding school, so muna advising yaran nan za a dawo da su day schools na kusa da gidajensu inda za su dinga jikaka dawo.
Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan ilimi saƙon gwamna ya isar ga jama'a. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Gobe Talata ne za a kaddamar da bude wata babbar cibiyar horar da kwallon kafa mai suna Real Madrid Academy a birnin Fatakul na jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Gwamnan jihar ta Rivers Nelson Wike ne ya kafa cibiyar bayan da ya sami damar kafa gidauniyar kungiyar Real Madrid a shekara ta 2019 tare da makasudin bunƙasa sha'anin kwallon kafa a matsayin sana'a abin dogaro ga 'yan jihar. An kuma kafa cibiyar ne tare da haɗin gwiwar kungiyar Real Madrid da ke kasar Spain da zimmar horar da matasan 'yan wasan kwallon kafa tare kuma da basu ilimin zamani. An tsara za a ɗauki 'yan asalin jihar kyauta a makarantar, waɗanda kuma za su kunshi kashi 70 cikin 100 na ɗalibai, a yayin da sauran 'yan Najeriya daga wasu jihohi za su zanyi kashi 30 cikin 100. Dan kasuwa dan kasar Afirka ta Kudu Patrice Motsepe na kan hanyarsa ta kasancewa sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka, wato CAF, bayan da shugaban hukumar mai ci yanzu Ahmad Ahmad ya sha ƙasa a ƙarar da ya ɗaukaka a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni. A yau Litinin ne kotun ta yanke hukuncin, inda ta karbi wani sashe na karar da Ahmad ya daukaka, amma kuma ta yi watsi da sauran, inda ta rage masa tsananin hukuncin da aka yanke masa a baya. A can farko dai, kwamitin kula da da'a da bin doka na hukumar kwallon duniya wato FIFA ya yanke wa Ahmad hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru 5 a shekarar da ta gabata. To amma bayan sake zaman shari'ar, kotun ta musamman ta same shi da laifin rashin ajiye bayanan yadda aka tafiyar da kudaden hukumar da karbar biyan kudade a hannu da kuma bada kyautukan da suka saba wa dokokin hukumar. Akan haka ta rage hukuncin zuwa dakatarwa ta tsawon shekara 2 da kuma rage yawan tarar da aka dora masa ta farko ta dala Amurka 200,000 inda a yanzu zai biya dala 50,000. Hukuncin kotun na yau dai ya kawo cikas ga kudirin Ahmad na sake tsayawa takarar ta zarce, domin ko ba zai iya shiga a zaben hukumar da aka shata gudanarwa a ranar 12 ga watan nan na Maris ba. Hakan ya share fage ga Mutsefe na kasancewa dan kasar Afrika ta Kudu na farko da zai shugabanci hukumar, bayan da dukkan sauran yan takarar mukamin uku suka janye daga takarar a ƙarshen makon da ya gabata. Mataimakin babban ministan Scotland John Sweeney ya yi Allah wadai da abin da ya kira rashin shugabanci a kungiyar kwallon kafar Rangers, bayan da magoya bayanta suka tattaru domin gudanar da shagalin bikin murnar lashe gasar Premier ta kasar a Glasgow. Dubun dubatar magoya bayan kungiyar sun haɗu suka cika filin wasa na Ibrox da dandalin George a jiya Lahadi, inda suka yi bikin murnar lashe gasar Premier ta kasar ta bana da kungiyar tai tare da sabawa dokokin yaki da cutar COVID-19. Sweeney ya ce taron wani babban abin kunya ne da ke kokarin kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na yaki da annobar, duk kuwa da cewa an tunatar da kungiyar akan ya kamata magoya bayan ta su yi biyayya ga dokokin da gwamnatin Scotland din ta gindaya. Yan sandan Scotland din sun ce sun tsare mutane 28 daga cikin masu bikin bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban da suka hada da cin zarafin jami'an tsaro, neman tada fitina da kuma karya dokokin yaki da annobar COVID-19. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Tusar filo a takaice, akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a Myanmar a yau Litinin a wata zanga-zangar kin jinin juyin mulki, inda sojojin kasar suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata. Mace-macen na bayan nan sun faru ne a garin Michikina, headquarter jihar Kachin da ke arewacin kasar. Hotuna da wakilan sashin Bama na muryar Amurka suka dauka sun nuna mutane da lamarin ya rutsa da su da harbin bandiga kwance cikin jini akan titi, ma'aikatan gaggawa suna kula da wasunsu. Wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta. A yau Litinin, fadar shugaban Siriya ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun kamu da COVID-19 bayan da suka danji alamomin cutar a jikinsu, a cewar fadar shugaban kasa a yau Litinin. Bayan sun ji wasu alamomi masu kama da cutar COVID-19, shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun gudanar da gwajin PCR, kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar, in ji wata sanarwar fadar shugaban kasa. Yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikinsu na nan yadda yake, in ji sanarwar. A ƙarshe, a yau Litinin, Burtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantar na zuwa ne yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Kungiyar Tarayyar Turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin COVID-19 daga ƙasar Rasha, tunda yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin harhaɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar coronavirus.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Kuma sai gobe idan Allah ya kaimu, za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarfila Hashin Gumel ne ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.